sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Juma'a 11 ga watan Nuwamba na shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, hare-haren da Rasha ke kaiwa akan samar da wutar lantarki da wasawa suna yin mummunan tasiri akan fararen hula a ƙasar Ukraine. Yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden yana halartar taron kolin Majalisar Dinkin Duniya akan sauyin yanayi da ake kuma kira COP27 a ƙasar Misra. Ghana Beijing ta rufe wuraren shakatawa na birnin tare da sanya wasu takunkumai yayin da ƙasar ke fuskantar sabon bullar COVID-19, duk da cewa miliyoyin mutane sun kasance a kulle a yau Juma'a a yammaci da kuma kudancin China.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar EFCC ta Najeriya ta ce ta fara sa ido akan masu halatta kuɗin haram ta hanyar sayan kadarori da kayan abinci da tsabar kuɗi domin kaucewa sabuwar dokar sauya fasalin naira.
Duk mutum ya yi ciniki da ya wuce na naira miliyan 5 lokaci guda laifi ne in mutum ne, in kuma kamfani ne naira miliyan 10. Duk wanda ke son yin ciniki fiye da haka, in dai kashi ne to ba a yi da wannan ba, doka nan suna iya yin gidan kuntuna, dole sai ya je ta sha'anin banki.
Shugaban hukumar EFCC Abdulrashid Bawa kenan, muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa shugaban hukumar ƙididdiga ta Najeriya ya ce hukumar ta shirya tsaf domin ƙidayar al'umma a shekara mai zuwa. To sai dai manazarta na nuna shakku a kan shirin bisa la'akari da yanayin tsaron ƙasar.
Ba lalle ne wannan aikin ƙidaya ya samu nasarar da ya kamata ba, duba baya da halin cewa haka nan ma jami'an tsaro da kuma hukumomin tsaro da kuma ƙasar kanta ba ta iya tanajin yanda za a iya samar da dukkanin abubuwa muhimmai na rayuwa saboda matsalar tsaro ɗin nan da ake tinkara. Saboda wannan ƙidaya gaskiya ba shirya ta a lokacin da ya kamata ba.
Dr. Yahuza Ahmad Getsa kenan, mai nazari akan harkokin tsaro, za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Idan muka tsallaka jamhuriyar Niger, za ku ji cewa kungiyar ROTAP mai fafutukar ganin an yi adalci a sha'anin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ta shirya wani taron haɗin gwiwa da ƙungiyoyin mata domin nazarin yadda za a ba mata da matasa damar taka rawa a wannan fannin. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a, yau ma muna nan tafa da shirin Duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Hare-haren da Rasha ke kaiwa kan samar da wutar lantarki da watsawa sun yi mummunan tasiri akan fararen hula a Ukraine. Kanan mummunan tasirin na shafan bangaren ayyuka masu muhimmanci kamar kiwon lafiya da samar da ɗimi, a cewar rahoton da ma'aikatan tsaron Birtaniya ke fitarwa a kulli yaumi game da mamayar da Rasha ta kaiwa Ukraine. Ci gaba da maida hankali akan auna muhimman ababen more rayuwa na ƙasa da sojojin ke yin na ƙara tabbatar da aniyar Rasha na kai hari akan faran hula. Tun daga ranar 10 ga watan Oktoba, Rasha ta kai hari akan Ukraine tare da wani aikin kai hare-hare akan kayayyakin wutar lantarki. Mummunan hari na baya-bayan nan da aka kai shine na ranar 31 ga watan Oktoba, wanda ya hada da auna injin wutar lantarki na cikin madatsar ruwa a karon farko, inji wani rahoton da aka wallafa a shafin Twitter. Harin ya haifar da barna sosai a tashoshin watsa wutar lantarki. Tsare-tsaren ɗauke wuta da na shirin gaggawa sun zama ruwan dare a sassan Ukraine tare da yin mummunan tasiri a Kyiv. Sojojin Ukraine sun sake kwato garuruwa sama da 40 a kudancin ƙasar, inji shugaba Volodymyr Zelensky a jawabinsa na jiya Alhamis, yayin da ita ma Rasha ta sanar da cewa tana janye sojojinta daga Kherson. Yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden yana halartar taron kolin Majalisar Dinkin Duniya kan sauyin yanayi da ake kuma kira COP27 a ƙasar Misra. Ana sa ran shugaban zai yi jawabi akan matakan da Amurka ke ɗauka na cikin gida da waje akan yaƙi da ƙalubalolin sauyin yanayi. Amma duk da haka, mai yiwuwa zai ga cewa wasu mahalartan taron ba su da sha'awar abin da Amurka ta yi. Maimakon haka, mutane da yawa za su fi sha'awar abin da ƙasashe masu arziki za su iya yi nan da nan don taimakawa ƙasashe da bala'o'in muhalli suka addabe su. Misali, kasar Pakistan tana buƙatar diyya cikin gaggawa daga sauyin yanayi da ya sanadiyar ambaliya da ta addabi ƙasar kana ta haddasa asaran biliyoyin daloli a cikin wannan shekara. Wannan bala'i dai ya riga ya rizke mu a ƙofar ɗakinmu, in ji Sherry Rayman, ministar sauyin yanayi ta Pakistan, tana faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. A shekarar 2015, ƙasashe da ƙungiyoyi 196 ne suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar Paris, wadda ta zama doka da ta sa ƙasashe masu hannu da shuni samar da dala biliyan 100 a duk shekara don taimakawa ƙasashe masu tasowa wajen tunkarar asara da ɓarnar da suke fuskanta daga sauyin yanayi. Bin diddigin wannan gudunmuwar da ƙungiyar haɗin kai da tattalin arziki da cigaba ke yi ya nuna ƙasashen sun gaza cimma wannan buri. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji ƙarashin labaran za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya ta EFCC ta ce ta shirya tsaf domin daƙile halatta kuɗin haram ta hanyar sayan kadarori da kayan abinci da tsabar kuɗi domin kaucewa sabuwar dokar canza fasalin naira. Shugaban hukumar Abdul Rashid Bawane ya bayyana hakan a lokacin wata hira da wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa a Abuja.
Kamar yadda ka sani, doka ta ƙasa ta money laundering ta ƙayyade cinikayya da mutum zai iya yi da kuɗi tsagaransu. Duk mutum ya yi ciniki da ya wuce na naira miliyan 5 lokaci guda laifi ne in mutum ne, in kuma kamfani ne naira miliyan 10. Wannan doka ta ƙasa tana duk wanda ke son ya ciniki fiye da haka, in dai kashi ne to ba a yadda da wannan ba, doka na nan mutum na iya yin gidan hursuna, dole sai ya je ta sha'anin banki. Ga wayanda ke sayan kadarori da wayanda ke sayan kayan abinci, wannan Najeriya ka san tana da faɗi, tana da yawa, ba wanda zai hana mutum ya sayi kadara. Amma ka sani za ka sayi kadara ka biya kashi, to ai wannan da ya karɓi kashi ɗin kuɗin ba za su yi masa amfani ba sai ya kawo kuɗaɗen na a banki. Dama muna aiki sau da ƙafa tare da mutanen banki, duka bankunan Najeriya da kuma bankin koli. Numa na za mu gani menene kake kawo a banki canda, menene ka kawo yanzu, don ƙarshenta idan wannan abin ya ƙare muna son mu gani shin wane ne ya sa kuɗi kaza na kaza. Kamar yadda muka fara gani yanzu, ko jiya na samu rahoto wanda ya nuna cewa ga mutane wanda suka sa biliyoyin kuɗi a account nasu, ba wanda ya ce karka sa kuɗinka a account ba laifi ba ne, kuma muna son mutane su zo su kawo kuɗaɗen su sa a banki.
To amma wani abun damuwa da yake kuna ce a kyamaci ciniki da tsaba kuɗi lakadan kenan a komi a yi ci ta hanyar banki, kuma karka manta wasu suna rarraba ƙarfi sai su rarraba mutane da yawa kuɗaɗe da za su je su kai banki domin su ba su wani kaso don dai a ɓatar da wa'innan kuɗaɗen.
To wanda duk aka ba da kuɗi ya je ya sa kuɗaɗen shi a banki, kuma haraji ita ma muna aiki da ita, ita ma za ta zo ta tambaya to ka sa wannan kuɗi a akaunt naka, kenan kai mai kuɗi ne, baka biya haraji kaza ba. Ta kowace hanya dai wanda duk ya sa kansa ya je wannan abin aka yi amfani da shi don a tura da kuɗaɗe banki, to fa hukumomin Najeriya suna nan suna gani kuma za su yi wani abu akai. Ba wai shi zai sa mutane wanda ke da kuɗaɗen su ba ta hakikanin gaskiya kada su je banki, za kowa ya je ya sa kuɗinsa a banki. Amma dai wannan doka mun yi na'am da ita, kuma za ta taimaka ƙwarai da gaske fiye da komai dangane da haɓakar da tattalin arzikin ƙasa, kuma zai taimaka mana sosai na zaɓe da mun ka tunkara da waɗanda suna nan suna ƙoƙarin su samu waɗannan kuɗaɗe su yi to suna ta sayan kurkuku.
To amma kawo yanzu akwai masu kuka masu ƙorafi cewa akwai ƙauyuka ko waɗansu garuruwa da babu bankuna sun watse saboda tashi-tashi hankulan ta'addanci, ba ka gani wannan wata matsala ce da zai karye logon mutane masu kokari su kai kudaden su a bankuna su ma?
A'a, ba zai yi ba, saboda ai sun sani wayannan mutanen da ke da wayannan matsalolin na wayannan kasashe a ba su adi kudade masu yawa na ta hankali irin wayannan da muke maganganu akai. Ana maganan fa da cewa akwai kudade hannun mutane 2.7 trillion ba shi bane. Duk wayannan da ke wayannan an san da wayannan matsalolin nasu suna iya zuwa bankunan da ke kusa da su su je su sa wayannan kuɗaɗen nasu da kuma wuraren da aka bude na yin wannan ba shi ba ne. Mutane ne kawai waɗanda ba sa son wannan doka, waɗanda ba sa son kaza, suke kawo wayannan ƙorafe-ƙorafe don su nuna cewa akwai wata matsala wadda ba matsala ba ce. Kamar yanzu muna da masaniyar cewa wayansu suna son su je kotu, wayansu suna son su taho a majalisar koli idan an dawo su tada rigima su tada kaza. Akan ne wannan abin an kawo shi ne don cigaban ƙasa, don cigaban al'umma. maimakon a hada ƙarye da ƙarfi ya zama cewa an samu nasara ta wannan tafiya, a'a, su ba haka bane.
Madalla a gaida Umar Faruk Musa, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a ƙarshen labaran duniyar.
Bajin ta rufe wuraren shakatawa na birnin tare da sanya wasu takunkumai yayin da kasar ke fuskantar sabon bullar cutar COVID-19, duk da cewa miliyoyin mutane sun kasance a kulle a ranar Juma'a a yammaci da kudancin China. Kasar ta bada rahoton bullar cutar 10,729 a yau Juma'a, kusan dukkaninsu gwaji ya tabbatar da sun harbu yayin da ba su nuna alamu. Fiye da mutane miliyan 5 ne ke cikin dokar kulle a yau Juma'a a cibiyar masana'anta ta kudancin Gwanzu da kuma babban birnin Chongqing na yammacin kasar. Da yake ana gudanar da gwaji a kulle yaumi akan mutane miliyan 21 na Beijing, an samu ƙarin wasu sabbin mutane 118 da cutar a cikin birnin mai ƙara faɗaɗa. Yawancin makaranta a birnin sun koma koyarwa ta yanar gizo, asibitoci sun takaita ayyukansu, kuma an rufe wasu shaguna da gidajen cin abinci tare da killace ma'aikatansu. Hotunan bidiyo a shafukan sada zumunta sun nuna mutane a wasu yankuna suna zanga-zanga ko kuma suna faɗa da 'yan sanda da ma'aikatan lafiya. Ya zama mana jiki kamar da cin abinci sai barci, in ji wani mai saida abinci Yang Zen ɗan shekaru 39. Ya ce ina tsammani abin ya fi shafan yara saboda suna buƙatar zuwa makaranta. Buƙatar yin gwaji kowane sa'o'i 24 zuwa 48 yana da damuwa ainun, in ji Yingyi Yan, wanda ke aikin tallace-tallace. A ƙarshe, a jiya Alhamis aka dakatar da ginin wurin da ake gina cibiyar shugaban ƙasa ta Obama a birnin Chicago bayan da aka gano wata igiya a wurin. Ma'aikatan gine-gine daga kamfanin Lakeside Alliance, mallakar wani bakar fata da ke gina cibiyar, sun sanar da 'yan sandan Chicago abin da suka gano.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Shugaban hukumar ƙididdiga ta Najeriya ta NPC, Alhaji Nasir Isa Kwara, ya bayyana wa kwamitin Majalisar Dattawa mai kula da yawan al'umma cewa aikin ƙidayar al'ummar Najeriya da hukumar za ta yi a shekara mai zuwa zai laƙuma kuɗi har naira biliyan 532.7. To sai dai manazarta na nuna shakku a kan yadda za a gudanar da zaben ƙasa tare da ƙidayar a kusan lokaci ɗaya, ga kuma rashin tsaron da ƙasar ke fuskanta. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Tun shekara ta 2006 ne aka gudanar da ƙidayar al'umma a Najeriya. A shekaru 16 ɗin nan, kiyasi ake yi na yawan al'umman ƙasar da ke cewa sun kai miliyan 211. Amma shugaban hukumar ƙidaya ta ƙasa Nasiru Isa Kwara ya ce hukumar ta shirya tsaf wajen sake rubuta tarihin ƙidayar jama'a a Najeriya ta yin amfani da fasahar zamani. Nasir ya ce ƙidayar abu ce mai matuƙar muhimmanci ga al'ummar ƙasar.
Ƙidaya na da muhimmanci don me? Don gano yawanmu a ƙasar nan. Mu gano kuma kowane sashen Najeriya mutum nawa ne, shekarunsu nawa ne, maza nawa ne, mata nawa ne, yara nawa ne, tsofaffi nawa ne. Sannan kuma mu gano muhallin da suke zama ciki, yaya yanayin muhallin, yaya kuma fama da muke da sauyin yanayi, yaya za mu iya fidda ainihin alƙaluma da zai nuna yadda za a yi a shawo kan wannan canjin yanayin.
Shi kuwa mai nazari a fannin tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getsu yana mai ra'ayin cewa
ba lalle ne wannan aikin ƙidaya ya samu nasarar da ya kamata ba, duba baya da halin cewar hakan nan ma jami'an tsaro da kuma hukumomin tsaro da kuma ƙasar kanta ba ta iya tanajin yanda za a iya samar da dukkanin abubuwa muhimmai na rayuwa waɗanda al'umma za ta ba da nutsuwa, ta ba da goyon baya dangane da wannan abu. Misali, muka dubi samar da ruwan sha ya gagara, samar da kyakkyawan yanayi na abinci ya gagara, samar da yanayi na tattalin arziki ya gagara, samar da yanayi na sufuri ya gagara, da kuma wato samar da yanayi na mu'amala da walwalar rayuwa, da kuma samar da yanayi na ko da zumunci ma tsakanin 'yan uwa yanzu yana nema ya gagara. Duka waɗannan abubuwa abin da yasa nace suna neman su gagara a gurare da dama shine saboda matsalar tsaro din nan da ake tinkara. Saboda haka wannan kiraya gaskiya ba shirya ta a lokacin da ya kamata ba, kuma an yi kuskuren lokacin da aka kintata musamman ganin cewar zaben shekara ta 2023 suna kan gaba. Saboda haka akwai logic cikin da gaskiya.
To sai dai shugaban kwamitin kula da kidar jama'a a majalisar dattawa Senator Sahabiya Okaura ya yi nazari cewa
na ganin sun yi census na gwaji da watanni biyu da suka wuce, kuma abin ya yi armashi kuma babu shakka ya ƙara inganta cewa lalle wannan abu ana iya yi ne kuma a samu nasara da sa a cikin lokacin da ake fatan a yi shi. Duk yawancin ayyukan da ya kamata a yi na ƙidayan nan sun yi su, kuma wannan ƙidaya ba irin wadda an kai ba ce da muna yara ko kuma shekaru 16 da suka wuce. Wannan ƙidaya ce ta kimiyya.
Sahabi ya yi wa hukumar alkawalin majalisar dattawa za ta tabbatar hukumar ta samu dukkan kuɗaɗe da take bukata wajen yin wannan aiki na ƙidayar al'ummar Najeriya da zai laƙuma kuɗi naira biliyan 532.7. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda. A jamhuriyar Niger, kungiyar Rota mai fafutukar ganin an yi adalci a sha'anin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ta shirya wani taron haɗin gwiwa da ƙungiyoyin mata domin nazarin shawarwarin da za a gabatar wa mahukunta bayan da wani bincike ya gano cewa ana mayar da mata da matasa saniyar ware a sha'anin ma'adinai balantana su ci moriyar wannan arziki daidai da sauran rukunonin al'ummar ƙasar. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Munibarma ya aiko mana ƙarin bayani a cikin wannan rahoton daga birnin Yamai.
Binciken da kungiyar Rotab Niger ta ce ta gudanar a daukacin yankunan da ke da arzikin ma'adanai ya bada damar gano rashin adalcin da ake yi wa mata da yara a nan Niger, inda bayanai suka tabbatar da cewa ba a damawa da su wajen tafiyar da ayyuka a wannan fanni, sannan ba sa samun damar cin moriyar kudaden da ke shigo kasar ta hanyar ma'adanan karkashin kasa. Mafarin shirya taron haɗin gwiwa da shugabannin mata domin nazarin hanyoyin da za a bullo a wannan batu. Malam Iliyasu Bubakar, wanda aka fi sani da sunan Shata, na daga cikin shika-shikan Rotab.
Nijar kasa ce wadda ake haƙo ma'adin ne, akwai man feta, akwai zinariya, akwai ƙarin uranium da dai sauransu. Cikin wannan tahiyar da aka yi, in ka ɗauka Nijar cikin kashi 100 wajen kashi 50 da wani abu duka mata ne, kuma matasa wajen kashi 100 kusan kashi 70 duka matasa ne. Amma binciken ya nuna kamar wannan ba a dama da su, kamar sun zama saniyar ware cikin tahiyar da ake. Da muka yi bincike mun hidu menene ke hana ruwa gudu, me yasa ba a sa su cikin wannan abu.
Kasar Nijar ta yi fice a duniya akan maganar karfen uranium, arzikin da wasu kamfanonin Faransa suka shafa shekaru sama da 40 suna haƙowa kafin a shekarar 2021 a rufe ɗaya daga cikin waɗannan mahaƙa saboda abinda aka kira faduwar darajar uranium a kasuwanni. Madam Bukari Kadijatu na halartar wannan taro daga jihar Agadez.
Muna so government su dinga tunani da matasa wanda akwai da kuma mata ma a dinga tunani bisa harka tallafi na harka da ma'adinai ba. Mutane babu aiki ana leke ana cewa abubuwa sun tsaya.
Haka su ma matan jihar Difa mai arzikin man fetur ke kokawa da rashin samun damar shiga a dama al'amura da su ballantana su ci moriyar wannan arziki yau shekaru sama da 10 bayan fara sayar da man Nijar a kasuwannin ciki da wajen kasar. Alhali akwai mata ma'ilmanta da ke iya taka rawar gani, in ji madam Malami Fati daga kungiyar Rotab Reshen Difa.
Akwai mata wanda suka yi karatu na minin na ko ina duka kowanne akwai fanni duka yadda maza suke karatu haka mata masu yi karatu. Kenan in an bamu dama muna iya taka rawa a ciki.
Rashin shigar da mata a harkokin gudanar da arzikin ma'adanai yana daga cikin manyan dalilan da suka sa jama'a ba ta gani a kas. Sanadiyar rashin hasken da ke tattare da maganar kasafta kuɗaɗen shigar wannan fanni. Kamar yadda madam Mokhtar Nana Fatima Kango ta bayyana.
Mace ita ba ta iya manahuci ba yawanci. Akwai mata da dama wanda in an sa su cikin al'amuran nan za a hita kunya saboda abubuwan da za a amfani da su mace tana yin shi tsakani da Allah. Kenan kowa za a yi amfana.
A ƙarshen wannan zama na wuni biyu mahalartan za su kullo da shawarwarin da za a gabatar wa hukumomi don ganin an sake lala al'amuran ma'adanai a nan Nijar. Inda yanzu haka ake gudanar da ayyukan shimfiɗa bututun man fetur na haɗin gwiwa da jamhuriyar Benin don so mu fitar da shi zuwa kasuwannin duniya, yayin da a dai bangare wani kamfanin ƙasar Canada ya kaddamar da ayyukan haƙar uranium a makon jiya a yankin arewacin ƙasar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Har yanzu a lokacin hada wannan shiri babu cikakken haske kan jam'iyyar da za ta rike rinjayar Majalisar Dokokin Amurka. Yayin da ake ci gaba da kidaye kuri'u a wasu muhimman takara da aka yi na kujerun sanata da na 'yan majalisar wakilai a sassan kasar. Yayin da jam'iyyar Republican ta gaza samun nasara a wasu yankuna, mai yiwuwa jam'iyyar Democrat ta ci gaba da rike rinjayenta duk da cewa bai taka karaya karya ba. Yau batutuwan da za mu tattauna a kai kenan, sunana Mahmud Lalo. Har yanzu shugaban Amurka Joe Biden bai san ko zai yi aiki ne da majalisar dokoki da ke da rinjayen 'yan Democrat ba cikin shekaru biyu da suka rage masa a wannan wa'adin mulki, amma duk da haka yana ikirarin samun nasara.
While the press and the pundits are predicting a giant red wave,
yace yayin da kafafen yada labarai da kwararru suka yi hasashen cewa 'yan Republican za su yi mamaya, hakan bai yi ba. Bisa tarihi, shugabannin Amurka kan tafka asarar kujeru a majalisar dokoki a duk lokacin da aka yi zaben rabin wa'adi. Sai dai 'yan Democrat sun lashe zaɓuka a wasu wurare kamar na yankunan wajen jihar Virginia da ke gefen birnin Washington DC, lamarin da ya hana 'yan Republican samun gagarumin rinjaye a majalisar wakilai. Sai dai duk da haka akwai yiwuwar Kevin McCarthy na jam'iyyar Republican shi zai zama kakakin majalisar.
Republicans will work with anyone who's willing.
Makachi yace Republican ashirin suke su aiki da duk wanda zai hada kai da su domin samar da sabuwar alƙibla da Amurkawa ke bukata. To sai dai masu bashin baki sun ce karfin ajandodin sa zai kare ne akan mambobin jam'iyyar tasu da Trump ya mara wa baya. Garrett Martin mai fashin baki ne daga Jami'ar American University.
Yeah, I think it's going to be very difficult for Kevin McCarthy to be able to maintain cohesion.
Yace zai matukar wuya Kevin McCarthy ya samu cikakken goyon baya saboda rinjayen da za su samu kamar yadda al'amura ke gudana bai taka karaya karya ba. Al'amari ne da zai buƙaci hikima don samun nasarar haɗa kan mutane. To baya ga haka akwai takarkarin da aka yi na sanatoci a sassan ƙasar da suka shammaci mutane kamar na arewa maso gabashin jihar Pennsylvania, inda John Fetterman ya doke ɗan takarar Republican Dr. Mehmet Oz, wanda hakan zai ƙara wa 'yan Democrat yiwuwar samun rinjaye a majalisar dattawa. John Fetterman ya ce kare 'yancin mata na basu zaɓi, ƙara kuɗaɗen albashi da samar da tsarin kiwon lafiya abubuwa ne muhimmai da suka shafi 'yancin bil'adama. Masu fashin baki sun ce wannan wani abu ne mai kamar wuya idan har 'yan Democrat suna rike da kuri'ar raba gardama da mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris za ta kada. Amy Desi mai fashin baki ce a tsangayin nazarin al'amuran da suka shafi hulɗa da jama'a a Jami'ar American University.
The concern is that some of the issues that people entrusted, you know,
tace damuwa ita ce wasu daga cikin batutuwan da mutane suka damƙawa 'yan takara da manufofin da suka sa a gaba ba al'amura bane da za a gansu a harkokin yau da kullum. A karo na biyu cikin shekaru biyu, masu kare kuri'a a jihar Georgia za su iya fayyace wanda zai karbi rinjayen majalisar dattawa a zaben da za a yi a zagaye na biyu tsakanin dan takarar Democrat Senator Raphael Warnock da dan takarar Republican Herschel Walker. Wasu daga cikin masu jefa kuri'a a jihar irin su Beth Sinanis sun ce yana da muhimmanci kada a ba ko ɗaya daga cikin jam'iyyun wannan dama.
I think we just need to get back to middle of the road.
Tace ina ga abin da muke bukata shine mu tsaya a tsakiya. Mun matukar zura jiki a bangaren masu ra'ayin sauyi. Heather Parker, wacce ita ma mai kada kuri'a ce, tace
It feels like as soon as we get something going really good, we flip-flop and go the other way.
Abin yana yi kamar idan mun dauki hanya madaidaiciya sai mu karkace. Muna ta kwan gaba kwan baya. Dama haka abin yake. Haka tsarin demokradiya ya gada.
Seems like forever. So, but it is what it is. You know, that's democracy.
Ba za da iya sanin wanda zai yi nasarar rike cikakken rinjaye a majalisar dattawa ba. Har sai an yi zaben zagaye na biyu a ranar 6 ga watan Disamba. Inda masu wuka da kuri'a za su zaɓi tsakanin Warnock da Walker a jihar ta Georgia. Masu sauraro da kuma aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Catherine Gibson da ta haɗa asalin rahoton sai Julie Ledes Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
A gaida Mahmud Lalo, to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Ra'ayi na farko ra'ayinka ne ba faru na bajoga. Kace muddin mahukumta suna son a kawo ƙarshen sare bishiyoyi a lungu-lungu da sako-sako na Niger to su sama wa al'umma hanyoyin da za su yi ayyukan girke-girkensu na yau da kullum. Amma muddin babu waɗannan hanyoyi to dole ne a sare bishiyoyi don yin gawayi saboda ba za a fasa cin abinci ba kullum. Sai ra'ayin Aminu Adamu Malam Maduri mai cewa hakika ya kamata gwamnatin ƙasarmu Najeriya da ƙungiyoyin malaman jami'o'i ta ASU su duba makomar ilimin ƙasarmu domin tabbas ci gaba da shiga yajin aiki zai ƙara sa durƙusar da wannan fannin na ilimi. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Alhaji Umar Fore Bagashuwa. Kace Allah ya sa taron kwamitin ministocin yankin Afirka ta tsakiya Umar da yake gudana kan batun sauya fasalin takardun kuɗi na sefa da ƙasashen renon Faransa ke amfani da su ya sa haƙarsu ta cimma ruwa amin. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Shehu Adamu Rijau. Kai ko cewa kake kaiwa juna hari da magoya bayan 'yan takara ke yi yayin da ake yaƙin neman zaɓe a Najeriya abin takaici ne. Kuma hakan ya nuna cewa laifin na Glob ne ba na batir ba, Allah kyauta. To kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutuwa sannan a hankali za mu riƙa karantowa.
To madalla yanzu kuma sai labarai a taƙaice.
To Maryam a taƙaice, hare-haren da Rasha ke kaiwa kan samar da wutar lantarki da watsawa sun yi mummunan tasiri akan fararen hula a Ukraine. Kanan mummunan tasirin na shafan bangaren ayyuka masu muhimmanci kamar kiwon lafiya da samar da ɗimi, a cewar rahoton da ma'aikatan tsaron Birtaniya ke fitarwa a kulli yaumihin game da mamayar da Rasha ta kaiwa Ukraine. Ci gaba da maida hankali akan auna muhimman ababen more rayuwa na ƙasa da sojojin ke yin na ƙara tabbatar da aniyar Rasha na kai hari akan farar hula. Yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden yana halartar taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya kan sauyin yanayi da ake kuma kira COP27 a ƙasar Misra. Ana sa ran shugaban zai yi jawabi akan matakan da Amurka ke ɗauka na cikin gida da waje akan yaƙi da ƙalubalolin sauyin yanayi. Amma duk da haka mai yiwuwa zai ga cewa wasu mahalartan taron ba su da sha'awar abin da Amurka ta yi. Maimakon haka mutane da yawa za su fi sha'awar abin da kasashe masu arziki za su iya yi nan da nan don taimakawa kasashe da bala'o'in muhalli suka addabe su. A ƙarshe, iyalan ɗan fafutukan tabbatar da demokuraɗiyya a Masar da ke ɗaure a kurkuku Ala Abdul Fattah sun ce jama'ai sun sanar da su cewa Abdul Fattah ya yi jinya. Iyalan sun ce hukumomin ba su yi musu takamaimen bayani ba game da yadda lamarin ya kasance. Batun jinyar nashi ya zo ne kwanaki kaɗan bayan da Abdul Fattah, wanda ya shafe watanni da dama yana yajin cin abinci, ya yanke shawarar daina shan ruwa a ranar Lahadi a daidai lokacin da ake bude taro na sauyin yanayi na COP27 a Masar.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin, da injiniyar mu Nashwan, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.